الدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم كل الدين إلى الدين وأهل الله وعليه وسلم. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da 24 na yau, 24 ga watan Rabiul Awwal a wannan shekara ta 2023 da kuma bayan girman Manzon Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina, kuma shi ne yammaci na 5 ne ga watan Rabiul
Awwal.
Yar da wata shida shekara ta 2022 na ne don ci gaba da karatun tafiya da albarka rubul haram min ajilin ahkam. Darasin da ya gabata mun faro kitabun jihad, darasin da muke ciki yau za mu tashi ne a hadisi na 333 cikin kitabun jihad, wannan darasi na 108. لما تجد حديثنا في الله ده عمر وعلي بن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخل بن النضير وقطع. متفق عليه. ولا حديث يذكر قول عبد الله بن عمر الله سكاري الدابري يجي من الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النضير من الله يا قونا يا يوبرنين قونا نخل بن النضير إتا تنبين نقبيل يهودا ونندك كرا بن النضير وقطع وما يا يوبرنين أدد ليسو أيين جيسو وأسسارين بن النضير dace daga cikin kabilun Yahudawa guda uku waɗanda suke makwabtaka da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a Madina. Akwai Banu Nadir, akwai Banu Kainuka, akwai Banu Qurayza. To akwai alkawari da yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin su da dukkan waɗannan kabilu. Su kabilar Banu Nadir sai suka keta alfarmar wannan yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka keta alkawari. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mayaƙa cewa a kai musu haji, dama unguwar suna bayan garin Madina, kudu maso gabacin garin Madina. Lokacin da aka je suna da ganuwa da suka kewaye garin su dukka, sai suka shige cikin wannan ganuwa. Manzon Allah ya umarni a kewaye garin har tsawon kwanaki. A wata ruwaya an nuna kwana 16, a wata ruwaya an nuna kwanakin da su kai 16 ba, domin a tilasta su fitowa a yaƙin su, su kuma suka keta su. To lokacin da aka ɗauki wannan lokaci, sai a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya ɗauki matakin daban na tursasa su fitowa, shi ne sai ya umarni gonakinsu na dabino mafarkacin da musu ta, ana tare manya-manyan dabinonsu. Tun da dama manufar Annabi shi ne korarsu daga garin Madina. Ta ko babban abin da yake shi ne madogararsu ta fuskar tattalin arziki shi ne noma da suke na dabino. To yanzu an sassa da itacen dabino ko an makona, ya ga dole ba su ɗauki shawarar garin gari, don shi ne babbar hujjarsu ta zama a garin. To sannan ne suka sallama kan cewa za su bar gari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to su fice su bar Madina, su kwashe kayansu abinda rakumi zai iya ɗauka, duk abinda ya daɗu cikin bukatun gidanka a kan laftin rakumi guda dole ka bar shi, kuma cikin abinda za ka ɗauka ka tafi ya zanto ba makami a ciki. Haka suka bar kayayyakin yaƙinsu suka zanto ganima ga al'ummar musulmi, ko suka zanto baiwa, suka bar wato ainihin abinda ya shafi a dukiyoyinsu da dama wanda rakumi ba zai iya ɗauka ba, tunda kowa kuma su shirin abinda dabbobinsu za su ɗauka za su bar. Sauran kuma sun riga sun zama faihu, Allah ya danka a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ne a nan wurin Abdullahi ɗan Umar ya kawo kissa a takaice cewa harraka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nakhla bani nadir, manzon Allah ya yi umarni da kona ita لبن النظير وقطع يايكم منهم أسرى سوء أيه تذكر كاو تنقطع أتكون كتاب الجهاد domin tattaunawa akan ta cewa shin lokacin da kuke yaki ku musulmai da sauran abokanan adawa ya halatta gare ku ko da gonakinsu ko sassare itacensu musamman itacen da ake amfanuwa da ƴaƴansu kamar dabinai kamar mangoro kamar inabi da sauran dangin ƴaƴan itace ko bai halatta ba shine hikimar kawo shi cikin kitabun shahada waɗansu malamai suke cewa ba shi halatta ƙona dukiyoyin kafa ko sassara su ko lalata su ta kowace irin hanya ba shi halatta domin yin wannan alwazuranci ko a cikin musulunci ba a yadda da alwazuranci ko wani irin nau'in alwazuranci waɗansu malamai suka ce ya halatta musamman idan a cikin haka ɗin akwai maslaha ganin ido yayin da ake kona gonakinsu ko ake sassare itacen dabinansu kila mutum ya ga akwai nau'i na almubazzaranci don ba ɗauka akai aka amfani da shi ba konawa akai amma a ɓoye akwai maslaha tabbatacciya tunda manufar annabi shine ya kore su daga garin Madina su ko babban abin da yake ba su kwanan zama wajen zama din su ne gonakinsu da noma da suke to an zikin sun rasa wannan mai za su tashi farauta to idan an samu maslaha makamanciyar wannan ya halatta ba wai sai a lokacin manzon Allah da dai ba ko a yau idan an samu irin wannan ina ba za ku fahimta waɗansu kafirai sun zo sun yi muku kafa gida a gari sun lalata tarbiyyar yaranku sun lalata al'amura sun yaɗa fasadi sai yaƙi ya kama irin na musulunci to babu laifi idan an yi musu irin wannan matuƙar wannan ɗin zai sa su tashi su koma inda suka ina ba za mu fahimta a ganin ido almubazzaranci ne amma a ƙarƙashin ƙasa idan an yi da manufar kore su a matsayinsu na kafirai daga wurin da yake gari ne na musulmai don kasiya da kafircinsu ko su koyar da miyagun al'adu da ɗabi'u irin wanda suka ci karo da koyarwa addinin musulunci da haka wannan babu ne a takaice dai su ƙabilar Banu Nadir irin abin da ya faru gare su kenan kuma a sanadiyyarsu ne aka saukar da suratul hashr da Allah ce sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al-aziz al-hakim huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitab min diyarihim li awwal al-hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa ataahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa atabiru ya ulil absar a takaice duk wanda yake son ya fahimci cikin sa sosai sai ya karanta tafsirin wannan sura musamman farkonta da kuma hadisin da suke dangantaka da wannan bayani hakan ya faru ne a cikin shekara ta uku bayan hijira wato bayan an kammala yakin Badr cikin watan Ramadan da wata shida bayan haka aka kori Banu Nadir daga cikin garin Madina kira fa sannan wannan hakan da aka yi sai ya zanto shimfiɗa ne na wani abu da zai tabbata nan daga cikin waɗansu hadisai wanda in mun zo kansu za mu kulla alaƙa tsakanin wannan abin da ya faru da kuma wannan hadisai da su wannan wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam Bukhari da Imam Muslim suka zanto shi wani ubada ta bin Thabit radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحديث أنكر قلت لك وعبادة ابن الصامت أن قال يتأخريش وبعد ابن الصامت يجي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لا تغلوا كذب كائن في أجل دوك الغلي فمن دقاء غل يغل غلولا من كلمة الغلول سين الخيانة في مال الغنيمة قبل القسمة وشو توكر ونأ ساتر ونأ dukiya ta ganima kafin a kai garabawa. Waɗansu ba da suka teke duk da lafazin al-ghulul na nufin ɗaukar wani abu cikin dukiya ta ganima kafin a raba, haka ya shafi, ma'anarsa ta shafi dukkan wata dukiya ta jama'a gaba ɗaya, sai wani ya ɗauki wani abu ba tare da izinin sauran ba ya amfana da shi kafin a raba, shi ma sunan shi gudu kamar kuɗi na garma hukuma da ake karɓa da wani tsakarai, kamar kuɗi mallakar jiha da ake karɓa da wani tsakarai, ko kuma wanda ya fi karɓar hukuma ko jiha take karɓa na haraji a don kuɗa na kasuwa, haraji na kamfanoni, haraji da tekun mutane, ko kuma ƙungiyoyi, ko kuma waɗansu kamfanoni, duka wannan dukiya ce wadda ta shafi al'umma gaba ɗayanta a matsayinta na al'umma, wanda ba shi halatta mutum ya ɗauki wani abu a ciki sai wanda al'umma ta yarjejeniya a kai cewa ya halatta ya ɗauka, kamar albashinsa, kamar alamomin shi da sauran waɗansu al'amura da suke da alaƙa da aiki wanda ƙa'ida da aiki ta ba shi, to irin wannan ne kaɗai ya halatta mutum ya ci, duk abin da ba wannan ba idan ya ɗauka ya yi tasarrufi da shi, to daidai yake da ya saci kaya a cikin dukiyar ganima kafin a raba. Maza Allah ce la taqullu, kada ku yi ta'inci, ma'ana kar ku saci wani abu daga cikin dukiyar ku ta kuku duka, kar ɗaya daga cikin ku ya saci wani abu a ciki kafin rabu. Fa innal ghulula narun wa aarun ala ashabihi fid dunya wal akhirah, domin yin hakan sakamakonsa shi ne wuta, kuma sakamakonsa ƙasƙanci da tonan asiri ala ashabihi a kan waɗanda suke yin hakan fi duniya wal akhirah, a duniya da lahira. A duniya ubangiji ta'ala ba ya kiyaye shi har sai ya fallasa su, sannan a lahira kuma ubangiji ta'ala zai musu tsirere a kafafuwan jirkiyawa a gane cewa ba abin da wani ya saka da ba sun ya faɗa, kamar yadda wani hadisin ya bayani cewa wato dukkan abin da mutum ya sada sai ya zo da shi a kan ranar tashin kiyama, wanda ya zo da rakumi zai zo ɗauke da rakumi a gadon bayansa, wanda ya saci saniya zai zo da saniya a gadon bayansa, wanda ya saci rago zai zo da rago a gadon bayansa, dukkan abin da mutum ya ɗauka da sai ya zo da shi farfajiyar kiyama yana ɗauke da shi, don mutum kula sara'in ranar da za a yi fallasa a kowane asirin wuta. Kun ga shi duk da cewa ya zama abin sha'awa a wurin idan mun ga jami'an na local government duka bai fi shekara biyu ko uku a kan karagar mulki ba, ya gina gidaje, ya mallaki kadarori, ya mallaki motoci, ko idan mun ga wani ɗan majalisa, ko idan mun ga wani kansila, ko idan mun ga wani commissioner, ko idan mun ga wani gwamna ya mallaki gidaje a Abuja da Lagos, waɗansu ma haka London, waɗansu ma haka Saudiya, waɗansu ma haka waɗansu ƙasashe, sai mun ga cewa wannan wani abu burgewa ne. Amma wannan shi ne abin da za a tattara a yi wa mutum fallasa a kan tsaron sassa, sai mutum ya zo da shi kuma kaga ce ba mun burgewa ba, ba wani ɗan adam zai ɗauka cewa ya mure, kuma galibi abin da ke sa mutane su yi sata ko ha'inci sama a cikin harka ta gwamnati, wato duk abin da ake nema shi ne hutun zuciya da walwala da jin daɗin rayuwa da morewa da shakatawa. To Ubangiji ta'ala ya yi alƙawarin ba kai ba kwanciyar hankali matuƙar ka tsara dukiya ta haram, ba kai ba kwanciyar hankali, ba kai ba nutsuwa, ba kai ba jin daɗin rayuwa, kana cikin wahala da zama na takaici har ƙarshen rayuwa hankali ka bai bata. Yanzu cikin kurkurin talaka wanda ba ya da komai ya fi mulki jin daɗin rayuwa, don mai mulkin da ya sa dukiya ta haram duk inda za su koyi ta ake faranta ko awaya ba a da wani gaisa, ba a da wani gira da shi, ba a da wani gaisa da shi, ana zuwa da suka ido ko da kai ma'aikata ko gidan su ya je inda aka yanki cibiyarsa aka binne aka shayar da shi aka ciyar da shi har ya girma, yanzu idan sai ruwan da za a ba shi a wajen ya sha sai ya wurin da sun duba wai sun ga cewa ya dace ka sha ruwan da mahaifarka ta ba ka gidan da shi. Tuyi lalin da jiya cikin wannan rayuwa, amma kai ko da ba ka da kowa ka ci abinci ka fi ta yawo sai lokacin da ka dama za ka dawo ka je wani mutum mai tsiri a yi tunan ce da ka ana harba da siyasa da da kallon gaba wajen duniya da jawar wata jibirin da dai ka zo na ka dai don kullum ke na ba abin da ya dame ka ka je kwanta kai bar shi ko jar hankali da wannan to amma wannan jiki irin wannan rayuwa ba ka yin da ya sa duk inda ka gani ki kallon sa kuma gani ki akwai wannan da suke gurbawa to shi ne wajen hankali da Allah yake ba su a duniya ko ka fara da kiyama yawa haka abin da ke ci gure da ya kuma masu mulki su zo ran Allah suna wannan da suka zo wa inna al-khulul nar wa ar ala ashabihi fi dunya wa akhirah wa to wannan din ta ta dukiyar ganima kafin a raba hakan sakamakon ta shine wuta da kuma tonan asiri a bisa ga waɗanda suke yin wannan din fi dunya wa akhirah a duniya da dakka a duniya sai an yi wa mutum fallasa a lahira ba kuma wato sai an yi wa mutum fallasa don babu yadda za a yi ka iya yin abu sai bayan za a yi gani ka iya wa wasu sun faru faru su gane ba amma wasu sun gane don za ta yi da sukun kafin sun bayan ne su ka dake sai da taimakon ma da sai da taimakon ma ne kuma galibin waɗannan wani wani da za a haɗa kai da su a yi waɗansu suna so waɗansu ba sa so amma tun da gani shi gaban su bayan su ka iya da su sa su ba ka haɗa su zai cin zigira su faɗa zijin zigirar ba wata rana kuma ka iya barin aiki ka sauka su suna da suna cikin aikin gudun dama kai ne ta zuwa kuma ma'aikata ne da dindin dindin wannan ta yi shekaru 25 ko 30 yana yi kafin ya yi ritaya ko a yi masa ritaya kai ka zo ka same su a wajen wannan baya hana bayan ba ka nufin wanda zama ka su ka fi ne tattalin da ke samun mutum da nan gina duniya wadansu kuma sai ba wakiya wannan ko ya faru an zuwa kafin wannan Allah sallallahu alaihi an lokacin sahabbai an samu wani suka yi shiga burdu suka shiga cikin musulunci ma'ana suka sake da sauran sahabbai na gari amma suka aikata waɗansu ayyuka wanda Allah bai bari sun mutu ba har sai da sun su idan aka musu Allah ta gina Allah ya bari wannan hadisi da wani Ahmad wa Nasa'i wa Sahabu ibn Hibban wa Nawf ibn Malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم وتحدث ليوتي أبن ذيك المنامات إلا أنك تقول لنا من جهاد إذا أنسى مدوكيا أو رجاك وتعرف أتاء عن الكفرين باش ألتا مدوكي يتصبر في أجكتا أسيد الأربع أبن ذكر رسول صوت مسلم da ake son babbar manufar su shine yaya musulunci zai ci gaba shi so yake ɗauka tutar musulunci ya lanfasar da tutar kafirci sai kuma ya fige a madadin wancan sai ya fige da tarkon wani abu cikin dukiyar gani ma kafin araba ka gane da ya tsare manufar jihadi an gane ko wato hikimar kawo wancan hadisi a cikin babin jihadi don a ladabtar da sojojin musulunci cewa su ba sojoji ne na neman ganima ba sojoji ne da neman shahada ganima ba ita ce al-maqsud al-awwal wal akhir li khuruj min al-jihad ko min khuruj min al-jihad wato ba sun fito bane kawai don su ci ganima a'a sun fito ne don saboda kalmar Allah ta dauka idan ganima ta samu ba bi hawa ne Allah ya so karrama su ita idan jihada ta samu haka suke so a wannan sojoji ne idan jihada ba ta samu ba ganima ba ta samu ba duka wannan dai abin da Allah ya kaddara ba shi bayan da lin yusuf ala illa ma ka tawalla wala da ko mawlana wala la ta tawalla to shi wannan hadisi na Abu Ibn Malik al-Ashdahi Allah ta kare da shi yace annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qadra bis salabi lil qatil rawahu Abu Dawud wa asluhu inda Muslim wannan hadisi na Abu Ibn Malik Allah ta kare da shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qadra bis salabi ya zartar da a bayar da as-sanam lil qatil ga wanda ya kisa ya zartar da shine qada ya hukuntar ya zartar da a bayar da as-sanam lil qatil ga wanda ya kisa rawahu Abu Dawud wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi wa aqsuhu inda Muslim aqlan hadisi ne cikin sahihi menene salat salafin ke dukkan dukiyar da ka samu a hannun kafiri bayan ka kashe shi ma'ana ya ɗauko makami ka ɗauko makami kuna cikin gwamna ba Allah ya baka nasara ka kashe shi abinda duk ka samu a cikin ka kudi ne, kunar kwanu ce, bindiga ce, a wani zinariya ne, agogon zinari ne ka saba cikin sa gidan tukufi ne don zinari ka gada abu ne masu tsada. To wannan shi ne a tsara. To dukkan mutumin da ya ci nasarar kashe wani kafin, to abin da ke cikin kafin gaba ɗaya, wannan Allah ya zartar a ba ka kai da kake. Ina ba dawa. Ma'ana wannan baya shiga cikin sauran dukiyar ganima wanda ake raba. Amma abin da yake gidansa ba a jikinsa ba, abin da yake kaskarsa, abin da yake cikin fitowarsa, abin da yake cikin ma'adiyarsa, abin da yake cikin asusunsa, wannan duk ya zama mai ganima ta gaba ɗaya. Amma abin da yake jikinsa ana bayar da shi daga wanda ya fi shi da ake kira da suna as-sala a cikin musulunci. Kun bai tona da kyau. Hadisin gaba zai kara farfara shi, wani hadisi Imam Abu Dawud ya rubuta shi. أصلاً حديث كومي نتيجة مسلم حديث قبا وأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل أنظر حديث لعبد الرحمن بن عوف أنه قال يا إبليس ياشا في قصة كتي أبو جهل قال عبد الرحمن بن عوف في جواب فاقتدراه بسيفيهما حتى قتلاه وأنه أفل يقول كل بارك Rahman bin Auf yace ya fito a filin Badr bayan wuri ya rinta bai ana gwamza faɗa tsakanin musulmi da kafirai yace sai ga wani yaro mai ƙananan shekaru a gefena na dama ya tafe ni yace da ni dan Allah ina Abu Jahl yake a cikin wannan tare yace kafin in ba shi amsa kuma sai na ji wani yana zumbura ta a gefena na abu na waiwaya shi ba ta daga yaro ne kamar shekarunsa kamar na wannan kamar tsare sun juna suke shi ma yana ce mun da Allah ina Abu Jahl ta zan ce na zagi mun da Allah sallallahu alaihi wasallam nuna fushi a cikin wannan garin da Rahman bin Auf yace sai rai mamaki yace sai na duba cikin taro duba na mun sai ce kun ga wani can mai gida iri kaza ko akan dabba iri kaza wancan da kowace ne shi ne Abu Jahl to shi da Abu Rahman yace فَاقْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا sai suka yi rigen zuwa wajen shi da takubbal wato yadda ka san ka saki waɗansu zakoki guda biyu suna da yunwa a ƙarshen tumaki haka suka tafi gaba ɗaya ko wani ƙoƙarin riga ɗan uwansu zuwa inda Abu Jahl ke shi ne faqtadarahu sai suka yi rigen zuwa gare shi bisaifaihima da takubbal wannan ya kai masa sara sanan wannan ya kai masa sara sanan hatta qatalahu har sai da suka kashe shi duba jaranta idan ta samu wadanda thumma sarafa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai suka juya suka tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta fita gare shi fa akhbara suka ba shi labari fa qala sai manzon Allah ya ce ayyukuma qatala cikin koye kici cikin koye kici hal masahkuma sayfaykuma shin kun goge jinin da ke jikin takubanku kana da da suka ce a'a ba mu riga mun goge ba fa nazara fihi ma sai manzo Allah ya kalli takubunan su guda biyu ya daga wannan ya ga akwai jini a ciki ya daga ga wancan ma ya ga akwai jini a ciki fa qala sai ya ce kila kuma qatala duk ku biyu ne ko kake fa qala صلى الله عليه وآله وسلم بطلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح زي ما قال الله يرسل تشوا دوكي يرسل جين أبو جاهل قبا تيتا أتت ثلاثة أبايا تيتا معاذ ابن عمرو ابن الجموح وانا بايا تيتا 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 وانا يا رب رجل تيتا أتت ثلاثة وانا دوكي أبايا معاذ ابن عمرو ابن الجموح متفق عليه فشي معاذ ابن عمرو بن الجموح قال يا سلام بافتا يتي في اشتارك في قتل ابي جهل ابن ديسا مزا الله يا باكي يا سيمكا وجن ونسكي تاريا وجن كشي ابو جهل معوذ ومعاذ وجن يرى ابو دابي دير سنة معوذ نبي سنة معاذ ابن افراء دكا سيايا افراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح da kuma mu'adh ibn amr bin al-jamuh kaga su ku kenan وأجهد عليه عبد الله بن مسعود حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي عبد الله بن مسعود وما يقال تاشي يعني عندما دعا الله يقول شيء ينظر ماذا فعل أبو جهل بن يزيد كما أبو جهل يجي وأفراد إذا أفراد أكي دنكن وتنسى يارا أدابيو معوض دمعات غريتها أمهما إتي مهجر وأبوهما أما بابنس الحارث ابن رفاعة أنا كنت نسونا الحارث ابن رفاعة وبدأ أمري وتنسى يارا أدابيو دمعوض دمعات da kuma wancan mutum Mu'az ibn Amr ibn al-Jamuh da kuma Abdullah ibn Mas'ud su wadannan suka yi tarayya wajen kashe Abu Jahl su wadannan yara guda biyu sun kai masa sarara wannan tanan gefe wannan tanan gefe to amma wanda ya masa mummunan rauni shine Mu'az ibn Amr ibn al-Jamuh an gane Mu'az ibn Amr ibn al-Jamuh a wata ruwaya ma an nuna shi ya ma tarewa Abu Jahl da wadda ya kai da jikin sa dan haka jinin da ya kwaranya a jikin sa sakamakon tare masa kafa bai bayar da damar ya iya rayuwa ba ko da ba a yi masa komai ba zai kawai magana ce ta lokaci nan da wadansu mintuna to yana cikin wannan kuma waɗannan yaran suka zo da kogunan suka kare masa ya fato daga kan dukin sa ko kuma kan rafin da yake kai sai ga Abdullah da masu kuma ya zama shi ma ya kara rai saboda haka sai ake fitila nan wadansu sai suke wadansu yara guda biyu da sauran wadansu kuma suke Mu'az ibn Amr ibn al-Jamuh ya kashe shi wadansu kuma suke cewa Abdullah ibn Mas'ud ne ya kashe shi tunda shi ne ya kara to amma kasancewar manzon Allah ya ce dukiyar da ke jikin Abu Jahl a tattara ta a baya ne ta ga Mu'az ibn Amr ibn al-Jamuh wato ya nuna shi ne ya kashe shi ma'ana raunin da ya masa kadai ya nufi su mutuwa ko da wadancan musu yi komai ba ko wadancan dishi suka yi wagawa wato kuma an yi wanki ne ka zo ka yi tauraya ga wanda ya wanki da ban kai za ka tauraya kina ba dama wato kamar wannan hadisi yana kara cewa a hukunci dai shine ga dukkan wanda ya kashi kafiri a fagen yaki to abin da kike cikin kafirin na ka ne kai kuma kafin ganima da za a samu ta gaba ɗaya kuma a zo a sake yin rabo kuma a baka haka yana ba za mu kai wannan hadisi muttafaqun alayhi Imam Bukhari da Imam Muslim suka zo to yanzu wanda zai nuna mana cewa dukiya da ake samu a hannun kafirai lokacin da ake yaƙi iri nauce iri da wace dukiya iri uku ne ko iri uku dukiya iri na farko al-ghanima ghanima shi ne abin da ba a hannunsu aka kwata ba a bayan an yi su aka samu a cikin garin ko a cikin gidajensu ko a ma'ajinsu ko a sowa ne an gane wannan ghanima ne daga nan nau'i na biyu al-faylu to alfaibu kuma iri biyu ne alfaibu na farko wanda Allah ya jibanci manzon Allah ne shi ne faibu ɗin da aka kwata a wani waɗancan ƙabilan Yahudawa da muke magana a kansu wanda su ne farkon hadisi ko ya shafa wannan nasiri wannan duk abin da suka samu gaba ɗaya an danka shi ne a hannun manzon Allah suka ce wani sahabi bai yi tarayya da manzon Allah an gane ku shi manzon Allah ne ya tasarrufi da shi cikin abin da ya ga dace cikin abin da ya shafi kayan yaki in za a je jihadi cikin abin da ya shafi ciyar da iyalan gidansa cikin abin da ya shafi wani abu daban da shi ya ga dama amma ba a ce a baiwa kowa ba to kaga wannan shi ne alfaibu na farko wanda ya keɓanci manzon Allah za su rafi kaɗai alfaibu na biyu shi ne wanda ya shafi kowa da kowa wato dukiya ta za ku kwata a hannun kafirai ba tare da an yi yaki ba wannan ta zama alfaibu wato kun ci nasara a hannun su kun karɓe ta ba tare da yaki kun zo kun zagaye garin su kafin a kai gwamnati yaki sun riga sun yi saranta sun miƙa kansu kaga duk abin da ke ciki ya zama mallakar musulmai ne to ga ka'ida ita alfaibu ba a raba ta da sojojin yaki tunda ba a riga an yaki ba kamar ganima bace wanda ake rabawa da sojojin yaki ita ana danka ta ne kawai ga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma ya karkata ta ga wadanda Allah ya bayyana, shine wafa Allahu wa rasulihi min ahli al-qura, wafa Allahu wa rasulihi min al-qura lillahi wa lirrasuli wa lil-qurba wa lil-yatama wa lil-masakin wa min as-sabil. Kada a cikin banda baya kada lillahi wa lirrasul, za a biyo Allah da manzansa. Aka ce meye hikimar faɗin sunan Allah? Aka ce abin sunan Allah ne tabarruka, in ba haka bane ba Allah shi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa lil-qurba, sai kuma a biyo aru bai zuriyyati da annabi nan, wa lil-yatama sai marayu, wa lil-masakin sai talakawan, wa min as-sabil sai matafiya, waɗanda suka biyo ta garin bujuru a yayyanke musu. To waɗannan su ake kasafta wa dukiyar bai, ina ba ta mai ta, amma sojojin da suka zo wajen yakin ba a ba su komai a ciki. Yanzu mun samu nau'in dukiya guda nauke da guda uku, daga nan sai nau'i na kudu daga cikin dukiya da ake samu a wajen yakin, ita ce mai asara, wadda za ka kwata ko a hannun kafiri bayan kafiri. Ina ba ta mai ta. To ita kuma wannan an ce hukuncin ta shine a bayar da ita ga wanda ya yi kisan sa, qada bi salami lil qatil, dan Allah ya gaya masa da wannan. To a jumla sai da kuma wannan nau'in dukiya guda uku, wato as-salaf ga wanda ya yi kisan, al-ghanima, ganima kuma za a raba da sojojin yaki da wanda suka yi yaki, dan an kwace ta da karfi bayan an karkashe ka. An gane ko? Al-bay' na bunin nazir yaki bai ci manzon Allah ya kai. Albai wanda za a samu a sauran garuruka, shi kuma ya ke banci manzon Allah, da kuma ahlul baiti da al-yatama da al-masakin da kome ibn sabil. An gane ku? Kai da ku zura tambayar al-ardi ya ke zuwa to waɗannan su ne nau'ika na dukiya da ake samu a wajen yaki. Na jumla ce mana su a haka, wato dan mu kalli yadda addinin musulunci ke kasafa abu yana tsari. Yanzu nan gurin mun kwade su a karshe, yanayin yadda ake raba zai zo cikin wata sa'a ta gaba. Abin da malam bai kawo shi kuma bayani ne zai kawo shi kuma za mu daka kuma kasafa. Amma dai kun fahimci cewa wato dukiya ta salaf ana nan da kane ga wanda yake kisa, wanda yake kisa. To idan mutum uku ko hudu suka taru kan mutum ɗaya suka kashe shi, me ya kamata mu yi kenan? Sai mu duba mu ga wane ne ya fi masa raunin da kila in an kyale shi da shi ma zai mutu. Ku sai a ce wannan shi ne, wannan shi ne. Idan an samu wani ya tsare shi ya kulle masa, idan an samu wani ya tsare shi ya fasa masa kai har kwakwalwa ta fito, cikin kuwa ya yi kisa. Wanda ya fasa kai har kwakwalwa ta fito, don shi da za a iya tsare hannun mutum ya rayu. An gane. Dan kamar shi wancan Mu'adh bin Amr ibn al-Jammuh a wannan yaki da aka yi, duk da shi ne ga shi babban raunin da ya kashe Abuja da shi, amma shi kansa a wannan yaki an cire masa, amma tare da haka ba bai bar duniya ba har sai cikin halifar shi da yana wata tafi cire a cikin yakin, amma da hannu ɗaya na kan yaki har aka ƙarsa yaki. Maza da ba ku goya da aka gina ga rasu ba kada gida ba ta zo ba.
Amma wanda suka taru su kashe ɗin nan, ba za mu yi raba musu dukiyar ba?
Ban za su raba ba, don me za ka raba musu? Kun bi haka ba na raban da wannan
laifin. Aika makasin malamai suna cewa misali yadda manzon Allah ya yi ya kama laifin ya bincike wajen laifin zina ko laifin yake hannu daban kai kuma da yadda kai ka binciko. Misali.
Amma yanzu da hadisi da kuma karara, manzo Allah sai ku kawo ta kofar ku duba a gani, ya kawo ya ga wannan zanne ga wanda ya ce duk gobin ku kashe shi, amma tare da haka sai bayar da salafin da Mu'adh bin Amr ibn al-Jammuh. Ina malamai ke yin bayanin saboda raunin da ya masa ya fi na wannan da suke masa, amma manzo Allah ya faɗa musu kilafu ma qatala, ma'ana kowa ya yi masa raunin da ya iya yi wa ya mutu, amma na wancan ya fi girma.
Kene yanzu muka yi haka zun neman maslaha mun yi laifi.
A kun yi laifi don me za su mutane su fi da ya da mun Allah ya fi zo kuma da kuma da wasu.
To ai malam wanda ya sare hannu fa ya taimaka wajen hannun karya aiki har kafin wanda ya sare wuya.
Wannan Allah ya yi.
To mu je malam.
Ka wanda ka sa ka da lokaci bayan manzo Allah ya ce ka ko ba ko. Na'am. zai zo bayani cikin hadisan da ba za ka fi zai zo bayani cikin
da kuma na biyu yanzu za su iya cewa yanzu a dukiyar abinnan da suke na yaki za a iya barin su ke na abu da hukun su da shiwon shi na banu na biyu ta yi
haka ne idan wannan aira ko ne kawai muke a ilmance don mu lura da idan karo wani wata na zai yi ke mana dukiyar da ake karba a nan kamar kala da su kaga idan ka ce kana hukunci da alfai da asalar da kuma alganima Allah ya kalle kai amma dan saboda biyan abu da dige sai kai amma kai ku ya rubuta wato kana uku sai ijmalan amma kana hudu sai tafsilan domin wancan kana da kukun yana da ruwan gida biyu amma wancan ɗaya da farko yanzu babu na manzo Allah sai don shi kawai a cikin wannan da ba ku ai magana da ku kawai da aka yi maganar sa sai aka yi shiru ba a ce wai madan kawai da manzo Allah sai a hadisi ne ba ku kawo bayanin ga yadda aka yi zama na manzo Allah amma a cikin aya da Allah ce ma mai kudi milina da autar kuma ka'imatan ala wujudiha fa bi idhnil lahi wa liyakun rizqan zai ce wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fa ma awjaftum alayhi min khayl mulaika ma wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum abinda Allah ya korowa manzansa minhum daga hannun wani nadir fa ma awjaftum alayhi min khayl ko sahabbai ai ku korowa kuma da dawakin ku wajen yanki walaika walakin Allah yusallitu rusulahu Allah ya tura annabi sarika wanda ya gama da haka tunda ba ku kora rakumun ku da dawakin ku an yaki ba kar ku sa ran koma ya kai Allah ya korowa manzon sa ne kawai ma ba Allah ala rasulihi sai ce min hum na su wannan nazir walakin Allah yusallitu rusulahu wa la yamisha inna Allah da ku sai da amma ne ku sai ce ma afa Allah ala rasulihi min ahli alqura amma abinda Allah zai sake koruwa manzansa min ahli alquran na sauran garuruka wanda ba nan zai sawun qaif ne sawun jam ne sawun barat ne sawun musrafi duk abinda Allah zai sake koruwa manzan Allah nan gaba na faifin ba ganima ba to fa lillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wa liyatama wal masakin wa ibn as-sabil duk da ayin da ta samu alfaim ita ma wannan araba sojojin yaki ba me za a yi sai a bai wa shugaba amir ne zai kaskance ta ya raba ta da waɗannan bangarorin kuma hadisi zai zo nan gaba ya ƙara bayani doriya kan abin da aya ta kawo ko ƙarin bayani da tarihi akan abin da aya ta kawo ina ba da kuma bayani wa an maqul radiyallahu anhu an karbo daga makaful Allah ta kare ta gare shi shine makaful ibn Abdullah al-Shami wato babban malami ne cikin tabi'ai masani ne ta fuskar fatawa asalin sa mutumin garin Kabul ne cikin kasar Afghanistan a yau ke annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nasab al-mandaliq ala ahli al-Taif akhrajahu Abu Dawud fi al-Marasil wa rijaluhu thiqat ووصله الأقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه وانا حديث ينكر ودك مكحول الله تعالى تأبريش يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيك من الله صلى الله عليه وسلم يا تنا ناقول التأكيكرا كمنجنيك على أهل طائف أكم متنقر طائف يا أنفاني wajen kai farmaki da na'urar da ake kiranta manjaniq a kan mutanen Taif to shi lafazin manjaniq wata na'ura ce a da suke amfani da ita wanda suke ɗaukan babban dutse wanda kila mutum ko hudu ba za su yi da kin za su ɗauke shi sai a ɗora shi kan wannan na'ura ɗin kamar baka ne suke yi su kotar daga nan gurin sai a danna wani ƙarfe da ƙarfe sai ɗaga wannan duk sauran da ya fada kan sai rusa shi saboda na wayin dutsen kaga dai Allah na kalli wato ba na urori ne irin damu na zamani ba domin ba inji bane da karfin sai ake amfani da shi amma dutse ake ɗorawa a kan kamar gidai ne irin wanda kila ko mu hudu ko mu biyar ma ba za mu iya ɗauka ba amma idan aka ɗora aka danna akwai inda za a danna cikin karfe sai ya ɗaga shi ya jefa shi yana tashi kuɗi ne je idan ya samu wuri sai rusa shi to akan yi wa kafirai haka dai idan sun shiga wani wuri sun kuya kuma shiga wurin ba za ta yi ba to sai an tafi da irin wannan duwatsu gabas da yamma kudu da arewa dan Allah shi wata fara harbi ke tun ba mu ba wato kaga duk abin da mutum ba dai sai dai ka ce irin rokoki kenan irin da ke irin rokokin da yanzu aka tsawara su wato ma'ana aka sa suka ci gaba waɗanda za a harba su su dogon zango wani kilomita dubu wani kilomita dubu ɗaya da ribiya domin yanzu ko da fakin sun yanzu irin wanda ta jarraba su kwanan nan ai waɗanda za su ci kilomita 700-800 zama cikin kilomita dubu ɗaya haka doriya ne ba ma waɗanda turan su kai ba ma'ana kaga idan mutane suka yi amfani da irin waɗannan hadisai suka yi bincike za su ci gaba sama da kafirai suka ci gaba domin duk abin da kafirai suka ɗauka na cigaban nan fa na duniyar nan a cikin musulunci suka ɗauke shi galibinsa duk abin da suka ɗauka na cigaban mai amfanin a cikin musulunci suka ɗauke shi da haka suka buɗe santoci na bincike a ƙasashensu research centers daban-daban a wurare waɗanda ake tura mutane su shigo ciki kuma da aka samu darasa da istisraq wato oriental da suke zuwa kasashen gabas su karanto abin da ya shafi na addini da rayuwa da zamantakewar jama'a su ga me zai amfani su a yammacin duniya tun suna gida dawansu a suka suka waye sakamakon wannan karatu abin mai zai na hannu muna zaune a haka bayan da musulmi su gaba sai ranar da aka dinga rubuce Qur'ani za ta yi wa sai ranar da aka fahimci Qur'ani tsari ne da yake bukatar a karanta shi a fahimce shi a sa shi cikin mai aiki ayi shugabanci da shi ayi siyasa da shi ayi kasuwanci da shi ayi noma da shi aka waye amma duk kawai mai da Qur'ani kawai sai mu kira rubuta shi maganin Qur'ani za mu kuma da mu ta suke la yata kala banda mun bi go maganin bi go ba 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 sai bi go mun la da waye akwai aiki a gaban musulunci fahimtar da al'ummar musulmi abin da Qur'ani ya kusa da abin da hadisan manzon Allah sauka sa ba karamar alkhairi ba ne domin rashin fahimtar wannan shi ne ya daƙi lardar mu baya har sai muka zanto ɗaukuka da ke jawo kosta jefa domin duk wanda ya ga musulmai da gidajensu da suke ciki zai ɗauka addininsu ne ya gadar musu da wannan gidajensu shi ko musulunci da ba wannan gidajensu da ba wannan gidajensu an yi shi ne ba da goyon bayan aya ko hadisin manzon Allah ba Qur'ani ko hadisi baya goyon bayan gidajen cikin shirme da wani ina faɗa ku domin tsari ne wanda idan aka bi za a rabota duniya da lahira to wannan dai shine manjanik wanda manzon Allah ya amfani da shi wajen yaƙar mutanen ba'i wato ƙaton dutse da za a ɗora ta mutu na'ura a danna ta jefa shi idan ya sauka a kan tsoro ya rusa tsoron gaba ɗaya da duk wanda ke to menene hikimar kawo wannan hadisi a wannan babi idan mun kumanta mun karanta abin da ya wuce baya mun ce lokacin da ake yakar kafirai ba kowa ake yaka ba akwai waɗanda ake ba a yakar su cikin ka'idar musulunci ko ana yaki daga cikin su akwai mata sannan akwai tsofaffi sannan akwai yara ƙanana sannan akwai waɗanda suka gudu suka zo waɗanda suka kaura cewa gari suka shiga daji suna zaune suna ta ibadarsu masu yawo ba ta kalma ɗin ko ana yaƙi manzo Allah ce kara kira da su kar a ciki an gane ku waɗanda sun kaura cewa mutane suna daji kawai gurin duniya sauran to a nan gurin in ya zanto ba a yaƙar waɗannan a cikin yaƙi to yanzu lokacin da mutane suka shiga cikin wata ganuwa ko gida suka rufe har kai amfani da wata roka da za ka harba ko wata igwa da zai rusa gida za ka rumma jeban da mace banda namiji ko za ta haɗe gaba ɗaya za ta haɗe gaba ɗaya to ashe kenan wannan zai ba mu damar mu fahimci cewa maganar ba za a yaƙi mace ba a kashe ta a wajen yaƙi ko maganar ba za a kashe tsoho ba ko yaro ƙarami wannan magana idan hakan ka samu damar iya rarrabewa amma idan hali bai baka damar ka rarrabe ba sai ka kashe ba da niyya ba babu laifi a kanka kamar kun kai hari da daddare me ya magana rarrabewa ba cikin dare za ku sa ne wannan ku gani mace ce ko namiji ko menene ba bai da ku ka yi ina wata mu ko kuma irin wannan ko har kuma kami daga nesa bai cin dogon zango kaga makami ba zai rarra ka ba ya dauka ko kuma ya kasance su kafirai din kuna musu illa wajen yaki sai suka yi dabara sai suka tara mata da tsofaffi da yara ƙanana a gaba suka yi garkuwa to a nan gurin baya Allah ta kace wannan matan dan sir kafirai ke amfani ina fara saboda kowa ne rabu ana fata masa ba ta ke zuwa da dai amma idan har kun samu dama kace maza kadai ba tare da mata ba kace manya kadai ba tare da yara ba kace maya kadai ba tare da tsofaffi ba wannan shi ne asalin hukunci amma idan wani abu ya zo wanda bai ba ku dama ku iya rarrabe ba ba ku ba ku je ya amma idan manzo Allah a nan gurin da ya tefa majalis ga mutane ba ya rarrabe to shi ne yake ba ka kawo a wannan babu na jihadi idan a jihadi ke sai ba wannan da wannan da ke wannan da mutane ka ga ba dai kawai ko wannan ba amma idan ka ga ya rarrabe ba sai a rarrabe to zai yi shi wannan hadisi malaka da Ibrahim Abu Dawud da Marasi Abu Dawud ya rawi cikin Marasi Marasi yang jamin yang nomor satu Mursal kuma hadithi dia bagi Wajar Mutika Wasal bin Qayy Wajan Tabi So Wajan Tabi Inna Wajan Tabi Inna Wajan Tabi Iba Dukkan Sanai Adalai Ba Sahabai Kwa Dukkan Nusa Adalai So Wajan Tiki Baita Hadithi Mursal Izan Tadai Sabu Dari Sin Tabas Inna Kisikin Tabi Ya Bada Mbis Tabi وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال ابتلوه متفق عليه
za a yi waɗansu suke gudanar. Bunda waɗansu suke za a yi ga iman da Allah.
bawa kowa suka ce da manzon Allah ce ukulu a yana cikin bangare da aka halatta wa manzon Allah a lokacin rayuwar sa daidai wannan zo dan manzon Allah ya nuna cewa maka gari ne da alfarma zubar da jini cikin a cikin ta haramu ne amma an halatta mun haka din a wata sa'a guda a yi sannan daga baya haramci sai ta koma wa ila yau kiyama sai suka ce manzon Allah ya yi wannan umarni na cewa ukulu ku kashe shi a daidai lokacin wannan sa'a da halarci da aka keɓance shi to idan ko har ya tabbata haka ne suka ga hukuncin ke daina a gaskiya mun fara ce za a sabani wadansu kuma suna bambance su ce da ke mutuwa mu ga laifin da ya idan ya yi laifin na cikin wani mai maka to ya kamata a yanke masa hukunci a cikin wannan tun da shi ma gari kimar wajen ba yi saba Allah duk da ramanin da Allah ya rike wa mun yi fiti ne bila hadin da zulmin da zulmin na zan ali bai shi ma ba za a ga ba ta alfar masa ba ta yi ta wani amma idan ya yi a wajen nan to sai a kama ta a fitar da shi ta wani da za a yi mun da kuma da yi mun ji ba
ma Allah da kake cewa yi kinar kamar kuma kana shakkun wacce magana ta shi ta mota wasu shirin magana ce na cewa mazan halittar sulama ya ce an halitta masa wannan shigowar shi maka na wannan wuni
a yi ba ta ce ya sani ba wani maka ne ba
ta ta haka ne a yi magana ita ne
ga shi ka tabbatar da cewa ta tabbata daban ka yi istidlali ka kama da rai da kuma daban akwai dalil akwai al istidlali
a ta yi a karshen hadisin
ma ya hakuri mu da kuma yi ka iya sallama wa dalili amma ba ka sallama wa istidlali ina ba za mu ta iya wani sallama wa mai dalili amma ba sallama wa istidlali yanzu banda wannan za a kawo maka hadisi na wannan sahabbai kuma sun kashe wata mace a fadar maka su kuma wa yana da musu sa'a wala ba wanda ya lalata
ina ga yin shigo mu zan Allah ne sallallahu
alaihi wasallam na cewa Allah kada ya lalata wa manzon Allah kada ya halatta wa shi kan zai ce ni aka halatta wa a wata sa'a ta yi daga nan haramci zan yi dan wajen yau kiyama
bayan wancan din ya amma da su kai na
wannan kuma su sun yi na
bayan
ba ko kafin wannan ne ko bayan wannan ne je sun yi na amma dai a tabbatar Allah da ga manzon Allah ku ne ta
Allah ga a cikin zan Allah ya a nan da mu yi daukar cewa tun da yan halatta masa shi ne kamar halatta wa al'umma sa ne gaba ɗaya kuma tun da tare suka zo gaba ɗaya kuma mu zan Allah da ya shigo wannan bai ce ku kar ku yi kaza sai ni ba ko sai na muku umarni ba kaga tun da akwai abin da ya faru shi Khalid kansa da zai shigo da kofar da zai shigo aka hana shi an ce ya yaki wannan bangaren kuma ya shiga kamar kadanta inda ya shigo da sauran irin wannan don haka yana nuna shi mazan Allah gaba ɗaya ne tunda shi aka halattawa kamar halattawa al'umman da ya zo su ne gaba ɗaya na wannan wunin kuma tunda ya gama shi ke ne fita kuma duk an haramta gaba ɗaya mutum na iya fahimtar wannan
وأمرت للبيت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صفرا أخرجه أبو داود بن مراسي ورجاله بكار من عديد المرائسي لذا سيد بن البيت يتم أن الله يكسي مسلم أرانا أخي يكن بدر صفرا سكت شيء أنكي شيء صفرا وتمتما دعك الدولي شاك هذا الشيء لشهرين shin ya halatta a wajen yaƙi ka saurin mutum ka hana kashi da ja hannun wata mutum wanda suka ce ya halatta sun kafa hujja da wannan hadisi to amma shi kuma hadisin sai yi wanda suka ce bai halatta ba sun su kan zamirin hadisan manzon Allah da suka hana wato in za a yi kisa a yi kisa da wadatan shi sun hana haka don manzon Allah ce za ka zaltun ba a sinu alƙiblata in za ku yi kisa da wadatan shi an gane وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك مثلا الله صلى الله عليه وسلم يا ابن يا 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 فايسو وانا مسلم cikin musulmi ta abu fada rajulain min al-muslimin ya fansu wadansu mutane guda biyu cikin musulmai bi rajulin mushrik a madin wani mushriki guda daya an gane ku wato musulmai sun kawo musulmi yaki guda daya kafirai sun kawo musulmi guda biyu sai kafirin za a yi sanya rukunan yaki sai manzan Allah ya ce za mu ba ku kafirin nan guda ɗaya da mun kama amma a madadin musulmi biyu za ku suka ce sun yarda sai aka bayar da musulmin sai manzan Allah ya miƙa wa wato da ka nuna muku yin haka ya halatta idan ana jihadin musulunci wato kenan wannan ya nuna idan an ci kafirai da galaba ba lallai bane a ce a kai shugaban da a iya kama su a matsayin fursunonin yaki to idan an kama su a matsayin fursunonin yaki kuma a iya fantar su ko a ce su kawo dukiyar su ba su kansu ko kuma a ce a yi musayan fursunonin idan su ma sun kama wannan ina fata mu fahimta sai mu bayar su nan su bayar su nan gurgurdan ɗanin da muka yi da jejeniya a kai tsakanin mu da su wani hadisi a ƙarfi na muslim wata hakaru wa asuru wa inda muslim a ƙarfi muslim zai kai imam muslim zai yi ruwaito su kuma ya inganta shi kuma asalin hadisin yana cikin sahihi wato su kafirai da ake kamawa a wajen yaƙi a matsayin fursunan yaƙi hukuncin da Allah ya rattaba a yi da su ɗaya ne da cikin al'amura guda uku al'amari na farko ya amira ma ake سورة الأنفال تعلمنا هذا لأنها تقول ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الأرض دعك وفرسوني يكي أياك فرق ماذا قال لأنه بشاورة النزاع يموت يتم بإذن الله وقفت وقفت سيكينا بنا أبا يجيز أبا سبحان ساسكاو يا أبا يجيز ya tambaye wannan tsawon nan da take ne ko da ganin da aka ce sai ya tambaye wannan sabai sai wannan sabai suka ce da ka tambaye wani da wani mai suka ce yace ga ra'ayin ko kuma ga ra'ayin sai wannan sabai suka ce ra'ayin ko ga sabai sai manzo Allah ce bai suka ko bai da duniya suka ce sai wannan ayat da suka kai masa gargadin cewa bai dace da annabi rike ko kuma nan yaki ma cewa wai azo kafa su bai kan su kamata a tsaya cikin kasa da gawoshin kafa ya raunana su raunana wadda ba za su kara yin tunani ko kamfarkin da kamfarkin za su yake ku yan zazzabi da sun yi ba don sun ga wahala a baya to haka ake so to wannan sai ta nuna ɗaya daga cikin hukuncin gabarai a kusur ne yake idan an ga wasu aimi a hukunci na biyu wato shi ne a rike su a matsayin bayi ya halatta a rike su a matsayin bayi da maza ne ko mata ne domin sunan manzo Allah ta nuna a rike su a matsayin bayi kuma an kasa ta hukunci na uku wato ya halatta a ba su yanci kyauta su ce ka guje mun suke ku kyauta an gane ku yanzu mun samu ku cewa jira uku ko dai a rike su a matsayin bayi ko kuma su baci kansu ko kuma a kashe su ko kuke na ku wudu shi ne ko kuma aini a ba su baiwar yanci a ce an yanta ku to duka waɗannan hukunce-hukunce suna cikin Qur'ani suna cikin hadisi ma'ana maka guda uku suna cikin Qur'ani cewa a kashe su gaba ɗaya ga aya ta to kuma cewa a fahimce su ko a ba su yanci kyauta shi ne Allah ce fa in ma mannan ba'du wa in ma fida'an hatta tadha'u al-harbu awzara fa in ma mannan ba'du in kun ga dama ku ba su baiwar yanci din ba sai sun kunci kansu ku duka ku je mun yanta ku wa'in ma fi da'in kun ga dama kun ku karɓi fansa ta kuɗi hatta ta ba al-harbu awzara hukuncin kuma a rike sa matsayin bayi matan kan yana nan cikin hadisi masu tarin yawa cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku to waɗannan hukunce-hukunce guda uku zaɓi aka bai wa shugaba ya kalli mai daidai zai fi alheri ga al'ummar musulmi sai ya zartar da daidai ciki ba da zara an kama su bane za a ce a raba su a matsayin bayi sai ya nazari ya fi me ya fi dacewa ƙila waɗansu idan an bautar da su dangin gidansu sun fi jin ƙasƙanci na a bautar da su to wannan bautawar za su fi jawo su zuwa ga musulunci bari su ga musulunci don sa ran ko a yan da su to sai a bautar da su a yi sasa ake a gori suna ta ganin wulatacci iri ba a kawai don amma ne ba don ana ganin hakan shi zai fi mai don su kyamata kaskanci su shiga musulunci domin sun shiga sai a wasu ne da kuma idan wasu ƴan ta'adda ne sosai su ma sun yi kisa da yawa kuma an ƙyashe kuma ba wa ta maslaha sai su gaba da cewa kawai a kashe su ke yi don ranar da saura kar wani ya kare yin tunanin ya yake mu shige da yawa. Idan kuma su gaba ya ga cewa ya sa su fanci kansu shi su ce cike dai duk wannan da'awa ne mu da muka faɗa wanda su gaba ya ga ya fi dacewa shi zai kila istihadar su shi kadai kila har ma ya nemi shawarar mashawarta daga cikin masana da masana ya fada da wato masu ilimi da kuma dattijai wato su ba shi shawara cikin waɗanda su taimaka masa da fadawa a matsayin su na amiyansu a matsayin su na shugabanci. Kaga a nan gurin kowanne a ciki akwai hikima ta addinin musulunci kuma idan ma wani daga cikin masu sukar addinin musulunci ya kalli abin ta ma an garcewa yaya za a kawo mutum abotar da shi a nan gurin babu jin su na ko a ce a kashe shi ko a ce a bautar da shi ko a ce sai ya fashe kan shi da kuɗi sai ka ce da shi na farko ba mu musulmai ne a ya mana daɗi a ne ko za mu muka ɗauka muka zartar da wannan hukuncin a kansa ba Allah ne mahalicinmu mahalicinsa ya zartar su mu ne muke yi bi muke kawo Allah ya riga ya umarni inda za mu ki to mun yi sako za mu gama da kusan ubangiji muna zartarwa ne ga abin da mahalicinsa wanda ya fi kasan shi ya zartar gaba da shi to kai kuma me na karatuwa ba ka rayu ma'ana ka ga Allah san bayansa ka fi Allah rahama ga bayansa ɗaya kenan. Na biyu abin da ya kudurce a zuciyarsa na kafirci muna da ladabi ne ga ubangiji wanda ya dace a ladabkar da shi da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi wanda musulunci ya tsara da munin aqidar da ya jawo masa haka inda musulmi ne shi za a yi masa haka musulmi a aqidarsa da maganganunsa da ayyukansa ya kyautata ladabi ga mahaliccinsa kafiri ko a aqidarsa da maganganunsa da ayyukansa ya muna da ladabi ga mahaliccinsa to wanda ya muna da ladabi ga mahaliccinsa yan ma akwai abin da ya ji san zafi ba ya yi masa kima me ya amfani da kuma a bangata to dai wannan shi ne irin amsoshi da ya kamata wato mutum ya rike su kuma ya kara tunanin ma waɗansu wanda ba su ba a batutuwan malamai ko rubutattu ko wanda za ku ji a wani wannan darasin da ban ba wannan ba dan mutum ya samu abin da zai bayar da kansa dan kafirai suna zaune wato suna kokarin sa mu a fara saboda sun san gane ko ba karatu addini muka yi mai zurfi ba ko ba ma sha'awar ma mu yi a wurin aikin ka ko a ofis din ka ko kai ne dan makaranta ne kawai sai wani aboki na dawo sai ka fara kuma wannan da dangane da kafiran da zama su da wannan tarkin cewa kamata ya amma yadda musulmi ya zanto mai kokarin kare kansa ba mai kawo hari tsakanin sojojin da aikin su kai farmaki a kare da sojojin da su ba sa tsarin kai farmaki sai dai su kare idan an kawo musu waɗanda ne suka fi zama zara na sojoji masu kai hari ba masu kariya ba to da ko haka su a madadin kai ne za ka kai musu hari da tambaya su kasa ba ta ansa sai da su suke tabbata da a cikin musulunci ba ya ce dan ya ce a kasar da ke ya kaza ya ce a kaza kaga da mutum zai zama mai riƙe a kariya to kariyar ma sai ga mutanen godiya wanda kamata ya tafi sun ya ce ma haka sai ka kai mene ne ka ce ce dai ce ce kusa ce ce kusa mene ne matsayin da kake sa wa ranka Allah ne shi ko da ne nan Allah ko dai daga cikin alloli guda ko dole ta fata mana kin idan ta annabi ya san Allah ma'ana shi ke da ikon kashewa da rayawa da tsawa zai ce eh to duniya yake tarasa ya mafi kiyasi Allah kalle ya ce maka shekarar ta dubu shida ko miliyan shida ko miliyan nan ko ma me zai fita to annabi ya sai yau da shekara haihuwar ta shekarar ka dubu biyu nawa kadara dubu biyu da biyu yau da haihuwar ta to shekarun da duniya ne kafin haihuwar ta wani ne Allah ta wani ne abin bautar ta tunda dai lalle akwai duniyar nan kafin ma kafin haihuwa wani annabi ya sa alai to waye Allah ta a wancan lokacin ko duniya ta samu kanta cikin wani hali na maraikin da ba ta da wanda ya yi ka, ba ta da Allah, mutanen da ba su kota ko wanda suke sai annabi sallallahu alaihi
wasallam.
Ina ba da wani da sannan daga bayan su zai goma to waye su kada a nan gurin kai ne za ka sa ki cikin wani a ruwan sanyi, amma da duka yi haka sai ya kasance sai zo ce muka an ce za a je ne safiya a nan a tabbatar da cewa kawai da zan ji kai kaza wannan ba shi da wada shi ba kaza an ce za a yi kaza sai zan ko kai ne kike kokarin me kare ka da ya fada ma wannan hankali ka ya tashi da ka tashi ko kike gare da neman ba da ni a fada ba wannan ansa wannan ansa ba ita ta rore ba matsala dan zai tashi ke maka wata tabbiyar da ba wannan dan shi a tashi ana ba shi wani horo na musamman kai ko ba kullu alaka da musulmi da masallaci ba wanda za ka yi irin wannan hora da ba
dafa
ne su ake kai musulmi ka zanto hali kake kaiwa sai dai Allah ya rufe zai kare ka amma ba yake zanto kai dan kariya ne kuma kare da mabaka yi wannan ba dai ba ne to da ka irin wannan abu bai kuma da wasu da wasu na karanta su yin hadisi ya kuma da gurin ka yalwa tunanin mu akan da kuma kokarin kare da wani abu da zai zama mana garkuwa amma idan hadisi na karshe da za mu kai a kan cikin wannan yammaci an sakar mini aina anna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna al-qawma idha aslamu ahramu dima'ahum wa amwaluhum akhrajahu Abu Dawud wa rijalu muttafaqun wannan hadisi an karbo shi daga sakar ibn aina yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna al-qawma idha aslamu mutanen gari idan sun musulunta ahrazu dima'ahum wa amwaluhum to sun riga sun tsare dukiyarsu da sun tsare jininsu da dukiyarsu a tare da Abu Dawud wato Imam Abu Dawud ya rawaito shi abun nabi mutanen gari idan suka musulunta kafin su kai musu haji ina ba da ku suna tsammanin ko a kawo hari yau ko a kawo gobe kafin ku zo sai suka musulunta sun musulunta da kwana ɗaya ko biyu ko kun zo garin da nufin ku yanke su da ya kuma sun su ke garin da dukiyarsu da jininsu sun tsare cikin ba ku ba dukiyarsu ba ku ba wannan ana magana idan sun musulunta kafla wusulin dai kafin wato mai da nan amma idan musu riga sun musulunta ba a sai da kuka zo garin ina ba za mu haita yanzu zuwan ku ne kun zagaye garin kun yi sansani sai suka yi suka musulunta sun kare jinin su amma duke su ba ba ta ba da musulunci ba ku ne da sun wani kasar ku su zuwa su ke gama shi haka ka hun to wuri a ta gaji dai kasu bayani a kan wannan hadisi ko sharhin da malamai suke da tashin sa zai zo ne Allah ya kai mu aiki sun gobe sai mu daga kan sama
kuma muna da cikakkiyar gamsuwa cewa wani bangare na rikicin Falastin ya
bangare ba zan iya kira gobar mai rasulunci gaba daya sunan addini ba. Akwai bangaren da suka fi addini, akwai bangaren dara ba ta addini ba ne, ko da san bai na addini ne, amma waɗansu sun yi ƙoƙarin fitar da ita daga tsarin addini zuwa wani tsari da wanda su karan kansu ko na yare ko na. Don haka cewa a yanzu babu wannan yayi ba a yi masu na kawo duka ba, don mutum ya kawo musamman dai waye su ba. Cewa a yanzu babu wannan yayi wato a ba a yi zuwa a nan Najeriya ce, amma a sauran duniya ko wannan yayi. Sannan shi hukuncin jihadi ɗin yana nan a rubuce cikin musulunci ko da a kawo musulmi ba sai. Don yana cikin hukuncin da ba a shafe su ba, kuma za a shafe su ba har zuwa da sun yi yawa. Kamar da maza Allah ya ishara a kan wata sauki sai. Domin ya yi ishara kan wata sai a yaƙin da jinan da wani maza a yi. Kamar bayan bai yanzu da iya bai ya yaƙin zai masu tsarin yawa. Kamar sake kwanon musulmi da aka sadu a nan da wani za a yi. Kamar yaƙin da za a kwanta da su ne da Yahudawa har bai buɗe ya ke bayan dutse ko bayan itaciya ya ɓuya. Itaciyar da cewa musulmi ya musulmi ya Allah ta'ala wa rahim ku je ku fito ya musulmi ya ba mu Allah to baya na ga wani bai gudu zo ku ci don ya nuna da wani wanda ke nuna ashe jihadi ba a shafe su amma dabban su musulmi ne da kuma makin cin kafirai ne yasa suka raunar jihadi ne har suke neman shiri har ma a tusa wani aƙidar kamar ma yanzu ba su yi sai yaƙi na tatar baki da dalilin da rediyo wanda wannan ɓangarori ne suke kai amma ba su ne da ƙidar da hadi su ne na da mara abin da zaura mana mara kuma karanta a bayan manzon Allah ce ku yaƙi kafirai da hasan ku da kawunan da komai dukiyoyi sai wani nuna cewa din na suka rana jihadi wannan kamar da yaƙi jaridar talabijin da dukkan da kowa suna bari wanda ne na nuna jihadi amma ba za mu ce masa shi ne ya zanto a madadin jihadi na gangan domin sun zama kan da yake wannan ba zama kan da yake da cewa hanyar yiwuwar wannan jihadin na harshe na alkalami na jarida na talabijin da rediyo yana da faɗi sosai idan an hukunta da wancan fagen jihadi na yi da gangan kuma tare da tare da nan da wanda yake bibata na yakin hansi bai kai tare da tare da wancan jihadi da zagin da yake yi bibata da haka wato idan wata mana domin duka musulman da suke da dama na wannan jihadi karfe a kan karfe kyale da wasu damar karantarwa damar wahantarwa damar fadakarwa damar isar da kalma ta sabo ko wace irin kalma ta alzai wanda Allah ce alkalma ta tsayi ba da daɗin kalma ta zaka da ta daga wannan kuma ya ce limon guduwa ta shafi limon guduwa ta shafi mai karantarwa a makaranta ta shafi mai karantar da guru ta shafi mai karantar da alabi ta shafi ɗan jarida ta shafi kowa da daɗin kalma ta zaka jefa ta wanda su zama alkhairi da dubban musulmi wanda Allah ce alkhairi da aka wannan kofar da kuma suke amma ba shi ke nuna ya rusa wani kuma kamar da na faɗa wancan din ne yanzu aka san da duniya da wata ruwa shi suna yi a tabbas abin da yake faruwa shi ne a abin da yake faruwa a wannan gari na wannan gida da abin da yake faruwa a Philippines duka su wannan ya ko ki ne wannan da yake na musulunci baya ana a samu kurakurai a cikin su dan ba ke ba kawai dan karo mutum da zai da yaji musulunci kenan ko ba da kuri ba karo masu amma ba ki ke nuna kuma dan kai mun kuri abin ya fi da kasan da yake ya ne ina fara ba ina
mara wannan hadisi da kuma kullum karanta a yau da su barin da zai farkin baya na ji a wakilin wani rediyo wanda na mace ko ta rediyo ta wanda ya kuma jiga wani kuna mu da zama a Osama yana magana a kan cewa dama tutu yana fitakar da larabawa zai su gane ma cikin da yahudawa su kusa ne cewa su yahudawa suna fada a cikin da wani littafi da tarihin su cewa madina ba dama ta su dama idan suka suke ba magana ta fara cikin kawai ba idan suka samu nasara a fara cikin har madina ba dama shi guda fi wani can magana ta da yi shi wani hadisi ne ke nuni da cewa
ko irin wannan da suke gani da wannan magana ko kuma akwai dalili da
ba a faru ko kan cewa sun zauna sun yi ko kuma da Allah a bina wa cikin wannan majalisa da ko ba shi ne abin da shi billahi da shi ke cewa su zo da shi da fara da shi cewa wannan da shi domin menene abin da ya kawo ko kiyaye ko ga abin da shi karanta a cikin littafin na cewa za a haifi annabin karshen zamani a wani gari da ke kira Beka kamar da cikin Bible kuma daga nan zai hijira zuwa wani gari mai yawan da ke ne bai na labace wanda ke tsakanin kwazon sabo guda biyu kwazon sabo da kuma kwazon gari da wani kwazon sabo da duwar su daga yankacin gari wanda wannan abin ya kasance a kan wajen ku su iya na wancan lokaci wanda suke jira zuwa karshen annabi karshen zamani sun san dai makka an ce da kai makka fara annabi ku su ba su damu da su dai makka ba tunda an ce zai hijira zuwa wani gari mai yawan dafi sai suka kalli a wannan lokaci wani garuruka ne masu yawan dafi ne da gaskiya akwai makka da gaskiya akwai Khaibar da gaskiya akwai yankin Sinai sai suka rika tasowa da kawai da suka sanke da kuma da duniya suna zuwa don wannan wuraren don jiran annabin karshen zamani a bazu a wani lokaci suna sa rai in zai fito ya fito cikin kabilar bazu isra'ilawa to sai annabin karshen zamani ya fito cikin larabawa kuma ya zo ya yi hijira zuwa garin to da kai gaba sun tafi da su wajen jirgin kafa ce masu kina Allah ke balan ba ja ma arku kafa yayin da abin da suka sani ya zo yaso ka bace masa ba nan da take shi da fasa da haka da milin da abu shi ka bido da ayatu to ka ga nan gulu wato dama ba wai su zaunan nan wajen bane kan kira idan ta kawo shi wajen dan da ko idan zaman annabi ka san zaman ka mun zo da kyau dan kan ka kare ka da ba mai tsari sana abu na biyu ka dara su mutanen wurin da kai ko ne a wajen sai manzo Allah ya zace mu sai da shi wanda ya mure su kaza ta Allah ce waye tantanta ya ci moriyar nasa din a cikin bayan Allah wanda ya gafarci masa gonda ya ji wani a shekun da suka gafarci masa ko da wannan ne ba ya fasa to mutunce su ba mutunce su zo na wani to ba nan za mu zo kawo wata tsari ke daga wanda ba za mu lage faɗakarwa kan cewa kar a yi da abai addinai guda biyu su hadu a cikin jirgin sulhu a wannan tsibiri na Larabawa wanda shafi yankin Makka Madina su kuwaitu da su a imara su bahare ne duk ba a yi daba su matan Allah a addinai guda biyu su sai da musulunci kan ba ba ya daba musulunci ya zira kiristanci ba ya daba ya zira yahudanci ba ya daba ya zira su zira musulunci da ka haramun ne ma gina wani daji ibada wanda ba da musulunci ba ba zama ne domin duk tun da ran ne kuma kogar wahayi bai kamata wani addini ya zo ya yi mahuntaka da musulunci ba wani kafin da musulunci su zauna wurin amma a ƙa'idar Isra'ila ba Yahudawa na yau su a aƙidar su wato mutane da waɗanda suke son wuri mai dausayi tunda gaba ɗaya dama tsarin suka yi rasu mallakin duniya musamman ta fuskar arzikin ta arzikin duniya kuma ya shafi noma da sana'a wato da sun fitar da ma'adanai to da fuskar noma inda suke kwata a Isra'ila din nan guri da daga sun noma dan Allah ya kira ta suna al-ardul mubaraka kuma guri ne wanda yake akwai dausayi da ruwaye yake zuwa daga wurare daban-daban wanda a tattis din Yahudawa shi ne duk inda guri mai dausayi ya zai mallake shi shi yasa daga bayan su kafa kafa sosai Isra'ila a daidai inda Ingila ta yarda a cikin Kurdin suwa kai hari kudancin lamarin suwa kai hari tuddai na gona da ke cikin ƙasar Syria kuma suke da wani shiri na ƙarƙashin ƙasa na yadda za su ma mai yanzu da sauran wasu wurare to kuma suna da sa rai dangane da yaya za su yi ma rai su ci gaba ɗaya ya zanto yana cikin Isra'ila amma su da suka yi na tafiyar Isra'ila wato a Isra'ila da Kubra yaya za su yi wannan ta sa suke da alaƙa mai yawa da ƙasar Eritrea ƙasa ce wadda suke wato kusan 70% musulmi sai ta bar rubban Eritrea a hannun Habasha, wanda daga nan ba a kai ta gallon rawa ji da musulunci sauran alkaba'i da musulmi to gani a lokacin haihuwa sulasi har zuwa lokacin da Mangista haihuwa a waye Mariam da wanda ke yi kowa gwamnati. To kuma da suka zo suka kwaci kansu daga hannun Ethiopia sai zan zo su zubanta na farko da aka ba su shi ne wannan hannun a farko wanda ke kirista ne gashi balar da ya kuma kirista. To a nan wurin Isra'ila ta da alaƙa mai kyau da wannan kasa sun kai Ethiopia dawa da Eritrea saboda suna cikin tsakiyar kasashen musu kuma a yanzu haka tana da sansanin soja a waɗannan wurare kuma tana da wani yanki na ruwa na Red Sea inda ita ta mamaye don ta samu yiwuwa sauran kasashen Larabawa na cikin abin da kamar su Saudiya da sauran su leƙen asiri da kuma na cikin Afirka irin su Somalia irin su Sudan da sauran wata kusa su kira ke birnin musulmi ne kamar Yaman da sauransu kuma ya za ta yi in ya kama kai musu hari cikin gaggawa ba sai ba kamar su taso daga wato ainihin cikin Isra'ila su ba daga nan gudu sauransu. To wannan dai yana cikin tsare-tsaren sai za su samar da wata ƙaruwar kasar Isra'ila wanda a wannan tsarin za su zama kada wajen da su na ciki. Ina wani zafi amma baya da alaƙa da wajen tun da wasu sun gari ya suke wani zama na aiwa ba a yi sun rarrabe su minority ne su a baka su na a madina da kuma a madina da suka zama cikin da zirin sana irin rarrabe ne kuma sun san da an yi daidai iya yi a asali amma ga kuma dalilin da ta suka kafin shi da shi baya. Ina wani abu mai
tafiya. A yanzu suka a yanzu su Isra'ila an nemo mai zargin ranar ta Isra'ila su yana kuma ka tara faru. Shira ko wani tarihi da ya nuna cewa ga asalin inda suke.
Wato asalin inda suke su Isra'ila wato sun zauna a Masar wasu sun zauna a wani yanki da ta kama. Amma asalin inda Filistin suke zuwa da ake rigima a kansa tun asalinsa na Kana'aniyu ne. Waɗansu kuma ana kirga su a matsayin Larabawa da domin yaran Larabci bambancin kalmomi ne ba su da yawa. Tun a wata lokacin sun tsoro ne a wajen. Da kuma Ubangiji Allah ya yi musu hukumar tarwatsa suka zauna a gari guda. Kar su zauna su zama dangi guda ko kusa guda saboda tsananin kafirci kamar yadda Ubangiji ya faɗa a cikin Arabu kasa a nan cikin arziki kuma mafin kuma sadin nuna min nuna zari ko gwanon na bin hasarati wata sanyi a cikin suka zuri mun danda ta su a cikin kasa mun tarwata su a matsayin zama a kuma dai suka zama hukumomi daban-daban duk inda suka zama su minority 'yan tsirarru 'yan tsirarru. Amma aka samu sani kuma yin su su amma da yawan kuma tare ne ba kula na mutum su na cewa sai yata mun da rabe su da raba mai kyau mun da rabe su mun gona da raba la'allan mun yanzu ba sa da su ya kuke da aka yanka baratu mai kwarai kuma daga gari Isra'ila ta kawo a Ingila ta kawo su zama su ana kai musu kasa ba don kai wajen su kowa yi kasa kan su. To abinda kuma ya ke sa da cewa an kasa cin nasara a duk rikicin da ake tsakanin su da mutanen Palestine da yanzu ba da sunan musulunci da ke rikice ba. Wato amma ma ke su Yahuda suna yi da sunan addinin su da Yahudanci amma su ku zama suna da wani turiya ke da su. Musamman idan kana neman dinar nuna duniya ka kuma sai fara farka da mu. Da na su tuna karshe. Ko abin da suka zaɓi da kalmar musulunci. Ko kuce a yi wannan rikicin da sunan musulunci a ana yin sunan larabci a inda rikicin larabci da yahudanci ba musulunci da yahudanci ba na dai ke hanyar yadda za a ci nasara a rikicin siyasa ba don kuma kan yi tattauna ba tarurruka tattaunawa da tarurruka a dai su ne a dai kure ga kudu sharfin da suka sa a cika a da kuma sauran ne. Amma da wawa ba wani da amma musulmi
to see if someone who can get like this.
to kai gwamnatin da cikin gida nawa ke da ake bincike ya nuna ana daukar kudaden gwamnatin tarayyar Najeriya da musulmai suke kashi 65 zuwa 100 a yaƙi don ci da su ku musulman Najeriya da kuke kada ku mun zo mata da kuma mutane su da wato kamar ko aiki mu mai hukunci da Saudiya ka fara ne ko musulmai ne sun yi daidai ko musulmai daidai ba alaka da Amerika sai ko bai ba kai alaka mutane da zaman cikin gida da an hankali da cikin gida da zai dauki mu shi tin yi su ne su mutu cewa dukkan farar da za ta shigo gobe yanzu tsarna na jihar nan suna yin gidaje su ma suna zagaye da gobe duk inda za su shigo gobe za su shigo gobe daga gabas suna da gidaje a wajen yanzu za su shigo gobe daga yamma suna da gidaje a wajen daga kudu daga arewa suna da gidaje a wajen domin zama mutumi kadan wani abu ne ga shi da sauki na musu da wani illolin da suke mana a cikin gari wai shi ke da mana zama kara zafi yadda zan zo da an ci gwamnatin fati ilimin su farka a ce ga abin da ya da amerika kawai don goyon baya a wajen wannan ba su ne da kare ba yana da ilolin wasu sani da wani ake yi ta yana da wasu ayyuka da ya cewa shi koyi cewa a dini wanda ko a dangun rubuta na majin lodin da ya baba yake na dini ilolin da ya baba yake na dini ba a kan lafiya a cikin da zan kuma wasu a kwafi da mai lokacin wasu wasu da kuma wani su da rubuta su gina shi ko da raka ba kuma su lafiya su gina su ba a cikin daga na kudin kofa da tsawa da kudin sadaka ake gina shi ko cikin gida ko da kuma su da rubuta masallacin kofa da masallacin waje da dukkan wani babban masallaci da gani a saudiya da kudin sarka su gina shi ko da kuma gwamnati da kofar da shi a cikin kasar saudiya a waɗansu ƙasashe ma na waje a jiya gida a amerika da ingila da turai da belgium da ina ne duk a gida da kudin mutane da kuma da kuma gwamnati to wata gwamnati da rubutu ba musamman su ba irin yadda ta saudiya ce musamman wannan ba musamman ma'ana a can musulmai ne akwai nan ma musulmai ne akwai tun daga gwamna har zuwa yan shara da musulmai ne ba kuma wannan gwamnati da ta mai ci yanzu ba tun kafin ta ba musulmai suka yi zama wani ba sai tsararrun wasu sojoji da aka kawo an nan amma in an kawo an zai ba ku dai a gari gangarin da kwamishinoni da ba mana suka tsoroyi da wane ne su sun zama musulmai wani ɗan da guda ɗaya suke tsara ba su sun san kansu to mu mai tsara ba wani lokaci na addini gwamnati ta da wata ƙara da shi ba wani kuma ka ɗauki bauchi ka ɗauki jigawa ka ɗauki kano ka ɗauki katsina ka ɗauki yobe ka ɗauki borno ka ɗauki gombe duk ka ɗauka wanne ne aka sa gaba gadan gadan wanda addini ne kuma gwamnati ce kaɗai ba ku faraka to kuma sai mu kalle illolin wannan sun kada a wajen kyau kuma da mai